al-irkha'u shine sassauta abu da ka dage shi yanzu kuma ka sake shi yadda zai rufe abu asdul shine ce sadl jami'i na asdala asdal shine hijabi abinda za a satar shi abu da shi arkhasdulahu wato ya lullubar da hijabin sa akai na sai ya kamanta duhun dare da hijabi ko ya kamanta duhun dare da me labule ko duk wani satar da za a lullube mutun da shi na'am eh mashuba idan ce mashubun da kaza abinda yake hada da kaza daga sahib ne ya abokin abu kaza an sanya abu ya abokan shi kaza ma'ana an hada shi da kaza al-quyun al-quyun jami'na al-qaynu al-qaynu shine al-haddad makeri al-quyun ya zama makera kenan eh shine ne jadawalin magudanar ruwa ba ka ji an fada ba ni dai ba na fada maka da darasin sa ba shi rashin amfanin abbatansa kila sai wani ya kalli wajhu shabahi guda ɗaya ya kai maka shirike ne shi amma idan ka kawo sura mutakamila wani ba zai ce mufrad bane ba wajhu shabahidansa ina fata mu fahimta idan ka ce al-yahudiyyu kal-himari wani abin da zai fahimta kana nufin yadda jaki yake dolo haka bayhuda yake dolo kaga ba zai fahimci asalin wacce ba sai ka kawo sura cikakke ta amma idan ka ce masaluhum kama sallal himari nan gurin ma sai ka kyojan balada da rashin hankali ne amma idan ka ce kama sallal himari yahmilu asfaran yani masaluhum kama sallal himari fi halati kaunihi yahmilu asfaran wal asfar shay'un dhu fa'ida wa huwa la yastafidu bihi kadhalika al-yahud yahmiluna shay'an lahu fa'ida wa hum la yastafiduna bihi kaga dole sai ka kawo sura din mutakamila dawo idan ka kawo kalma ɗaya da kalma ɗaya kira a zuciyarka kai abin da kake nufi kenan amma mai sauraron ka ba zai maka uzuri ba la yastabi huka uzran nan ka zo za ta fito manzo Allah ya ce abu haske ne ranar tashin kiyama kai kana shi fitowa ana sara mutum kuma ya ce a girman mutane guda biyu da hasirin Qur'ani da mai da mai fulfula musulmi ko mutum ya hana ta fitowa na'am fagir idan ce fagirin fahu fito wanda ya bude bakin sa kenan shine fagir kan ce fagara fahu ma'ana ya bude bakin sa eh sare me as-sari'u bis-sad ya fadi kenan a mace ko ya fadi wa umar a kasa shine as-sari'u duk wanda ya fadi kasa shine za ta yi as-sari'u wanda aka kayar da shi ya fadi kasa fa karra sari'an sai ya fadi a kwance na'am khadilin nadahu riyadu banafsajin wato kamar dausayi na banafsaj na furanni khadilin wanda yake a jike nadahu saboda yayi fi da sauka a kansa shine khadilin nadahu ko saboda yayi fi da sauka a kansa ko saboda raba da ta jika shi wato zai fiken gani a lokacin da yayi fine ruwa ne ba mai yawa ba saboda in mamakon ruwa aka yi kila ya lalata fulandin ko fulawoyin wa alaikum salam eh kalmar mai arruqa kana daga mai a suna idan ka sama ba larabci yana da suna guda goma sama da haka ba gwargwadon muhimmancin abun a wurin larabawa sai ka sama guda mai suna goma ko sama da haka zaki shi kadai yana da suna dari a cikin larabci saboda duk abin da yake da tasiri da rayuwarsu ko yake burge su ko yake kayatar da su shi zai sa ya samu suna da yawa gurasa abincinsu ne da haka take da suna da yawa alkama da haka take da suna da yawa kace alkamu kace albirru kace kaza kaza gashi ne mulan wani yake tambayar cewa abinda ya faru a wajen taro jirgi da ba a yi taro ba da sauransu daga dalilin rashin yin taro na jiya dalilai ne guda biyu wanda ne suka fito fili dalili na farko a wancan taro da aka yi na waccan litinin mahalarta taron kusan sun yi ijimai a kan cewa lallai-lallai wato a janye daga halartar taro na kasa sarkin musulmi ya ba da sanarwar yana umarta duk wani musulmi ya janye daga wannan taro na kasa to a wannan lokacin waɗansu suka ce yana da kyau kar a dauki wannan hanzari wannan mataka ta yi gaggawa da yawa, a yi jinkiri a ba da lokaci har zuwa a sake tuntuɓar shugaban ƙasa a karo da biyu. Cikin wannan masu wannan ra'ayi akwai mai martaba sarkin Kano da Shehun Barno, to wannan ta sa sai aka ce to shikenan za a jira zuwa sati ɗaya, amma kafin wannan sati ɗaya lalle ne shi mai martaba sarkin Kano da wata tawaga su je su ga Obasanjo su ƙara tunatar da shi abin da dama can aka gabatar masa. To a wannan lokaci har zuwa ranar Asabar za a yi taron jibili tunin shi sarkin musulmi bai samu wani sako ba daga sarkin Kano na cewa ya gamu da Obasanjo ko bai gamu da shi ba, da haka sai dai an zo taron baya da abin da zai faɗa wa mutane kenan, tunda ya danganci sakamakon da zai samu daga wajen sarkin Kano. Wannan ta janibi ɗaya kenan, shi ya sa ba su ba da sanarwar za a yi taron ba, ko kuma alaƙalla su ga bai kamata ma a ce za a yi shi ba, don suna ganin in an zo babu abin da za a faɗa mutane. Na biyu, shi shugaban ƙasa ya yi amfani da wata dama ta yin amfani da waɗansu gwamnoni waɗanda za su kawo wa taron cikas, musamman gwamnan jihar Kaduna kasancewar taron a Kaduna yake, da kuma gwamnan jihar Kebbi kasancewar sarkin da ya fi kowa tsayawa a kan sai an janye daga halartar wannan taron na ƙasa shi ne sarkin Gondo. To bala ya amfani da su shi gwamnan jihar Kaduna ya hana yin taron a jiharsa, shi kuma wancan ya hana sarkin Gondo zuwa wajen taron, shi ne makamin da Obasanjo ya ɗauka. Kuma abin da yake ɗauka ya amfani da shi wajensu shi ne, na farko dai yana da cikakken takardu na sace-sacen da yawancin waɗannan gwamnoni suke a jihohinsu, na ɓarnar kuɗi da sata da gidaje da suke saya a ƙasashen waje, da ɓarna dai ta fitar hankali. Don haka sai ya kira su, ko dai ku bi buƙata ta ko kuma in fallasa ku, sannan kuma doka ta yi aiki a kanku, ko ku bari a yi wannan taro mu turo waɗansu ƴan tada zaune sai a yi faɗa, idan ya so kuma sai a shelanta cewa an sanya state of emergency a state ɗinka, wato kenan an sanya doka ta ɓace makamancin wanda aka sa a jihar Filato, gwamna ya zama ba gwamna ba, dan irin wannan ya firgita su. To wannan su suna tasu ne ta nan gefen Ubangiji subhanahu wataala da tashi ta ɗaya gefen, da gwamnan jihar Kaduna ya yi ƙoƙarin kirawo waɗansu malamai na jihar don ya faɗa musu wannan, sun yi fito na fito da shi, sun nuna masa cewa dole ne waɗannan abubuwa fa ko ku tashi ku nema musulmi haƙƙi ko su nema da kansu, kuma in za su nema haƙƙi ba za su tsaya su nema daga wajenku ba tunda kun nuna ku ba kwa tare da su. To a jiyan an yi taro babba wanda duk yawanci wakilai na malamai daga jihohin Najeriya sun je wajen, hadda da Yarabawa daga kasashen Inyamurai, kuma bayan an tashi an yi sanarwa an tabbatar an yi sun yi taro da 'yan jarida wanda aka faɗi matsaya ta al'ummar musulmi, wanda nake son ku jita ku da kanku ta kafofin watsa labarai kafin ni in faɗa muku ita. Na farko dai abinda duk aka yarda da shi dai dole ne wato wannan gwagwarmaya an fara ta babu ja da baya, ko ta dauki wancan salo ko ta dauki wancan salo ko ai taro a Kaduna ko ai ko ina ne gwagwarmaya dai an fara ta, babu wani ja da baya game da wannan. To sannan kun ji kuma wani yunkuri da shi Obasanjo zan yi shine cewa zai ga gwamnoni, to anan gurin inda gwamnonin suna da hankali bai kamata ya ce zai gana da gwamnonin Arewa, wanda ayo ne aka yi taron ba musamman ba sai in an jima da darki da aji ko me aka yi, amma dai bai kamata bai ce zai gansu a matsayinsu na gwamnonin Arewa, tunda ba dukkan gwamnonin Arewa bane suke musulmi, akwai arda, ya kamata ya ce gwamnonin musulunci. Inda a ce suna da hankali kuma sun yi aiki da hankalinsu, sai su ce dole mu ba za a gamu ba sai da sunan gwamnonin musulunci. Kaga anan gurin ba ruwansu da gwamnan jihar Filato, ba ruwansu da gwamnan jihar Taraba ko Adamawa ko Benue, amma suna da ruwa da tsaki da gwamnan jihar Lagos da gwamnan jihar Oyo da sauran gwamnoni na kasar Yarbawa da suke musulmi. Kaga in suka yi haka sun fadda sahu, sannan kuma abin zai ci nasara. To amma kamar yadda na faɗa, yawancinsu ba sa tuntuɓar malamai na gari, suna tambayar malamansu na 'yan fada, tunda a lokacin ma da ake wannan maganar ta shi gwamnan jihar Kaduna kaza kaza, akwai malamin da ya tashi yana cewa wai bai kamata malamai su rinka wa gwamnoni nasiha ba, shi gwamna ba a masa nasiha sai a ɓoye, shugaban na addinin musulunci a ɓoye ake masa nasiha, wannan cin mutunci ne, wannan baya cikin musulunci, ya to meye akan jama'a dan gamu daga musulunci a cikin ofis sa a ɓoye, ba 'yan jarida babu kowa, kuma shi ne idan ba a masa ba nan ana za a yi masa, kuma duk wannan zancen banza ne, duk gwamnan zai ce wai karka wai ba za a yi masa nasiha ba sai a ɓoye. Na sani a cikin gwamnonin da akwai wanda suke suna iya karɓar nasiha daga kai sai su, alal akalli in ka faɗa musu goma za su ɗauki guda biyu su yi aiki da shi, akwai waɗanda suke da wannan, amma akwai mutanen banza daga cikinsu wanda za ka gana da su kai wata magana su fito su faɗi wata magana ta ƙarya, ba sa jin tsoron Allah su fito su yi maka ƙarya. To kaga mai amfanin ka kana musu wani nasiha ɓoye, duk wanda yake da matsayin ya san ƙimar kansa ya san mutuncin kansa za a yi masa nasiha ya fahimce ka a matsayinka na mutum da mutum, lokacin da yake magana kake magana da shi ya rika ji a jikinsa kai mutum ne, shi mutum ne, kaga ya bude kofar karba, amma wanda yake jin shi gwamna ne kai kowa gaba garin mutum ne, kaga ba zai karba ba. sai daga tunanin wai kalmomin da kake faɗa ma baka yin lissafi ba haka ya dace a faɗa masa ba, saboda kullun za a ce masa your excellency, sa your excellency, wane ne waɗannan maganganun su yake ji a kullun so 100, 200, 400. Saboda kai idan ka fuskance shi da wata magana ba wannan ba, to ganin ke ka masa rashin kunya. To kaga wannan shine gidadanci da kuma rashin wayewa. A takaice dai, shugabanni na musulmi suna nan a tsaye kan din waɗannan haƙoƙi, kuma sarakuna da dama suna tare da mu 100 kan wannan, kuma salon yakin zai canja ta kowace fuska, za ta gaba da shi. An bude total war ne ba ja da baya da izinin Ubangiji. Laya ka waɗansu sanan hanyar, waɗansu sanan hanyar, waɗansu sanan hanyar, ba ma shartanta Allah sai ya ba mu nasara gobe ko jibi. Wannan ya saba sunnar Ubangiji, ba ka ce ya Allah ba na nasara nan da sati mai zuwa ko nan da shekara mai zuwa. An nuna manzon Allah ya mafarki zai shiga Makka tsammanin ta gobe ko jibi, amma bai shiga ba sai da wata shekara ta zo. Umar dan Khattab ya ce, ba ka gani an farki ba za mu shiga Makka, me yasa akai sulhu Hudaybiya aka na mu shiga Makka dawo? Ya ce, da na ce maka na gani za mu shiga Makka, sai na ce maka wannan shekarar? Ai ba mu ce maka ba za mu shiga koyaushe. Tun da Allah ya ce, tadkhuluna al-masjidal haram insha Allah amin ne muhallikin rusukum, to tabbas daga wannan Allah gaskiya ne za mu shiga, amma ba sharadi bane ba cewa sai mun shiga gobe ko sai mun shiga jibi. Ubangiji ta'ala ya ga da gaske mun ke mu a karan kanmu. Ubangiji ta'ala ya ga muna daukan matakai mu a karan kanmu. Abin da ke gaban mu yanzu shine wayar da kan ƴan uwa musulmi da muke yakin dan su, dan har yanzu akwai gidada wanda ba su fahimci ba mai aiki ba. To ya zame mu yada wannan wayarwa a tsakankanin jama'a su fahimci zurfin yakin. Na biyu, tsayawa mu da kanmu akan gaskiya, domin ko kana son kai aiki da gaskiya, kana son gaskiya ta ci nasara, to kai ma sai ka zama mai ita dan ku ci nasara tare. Idan ka zama baka da gaskiya, to gaskiya za ta ci nasara amma banda kai a ciki. Amma idan ka zanto mai gaskiya, to za ku ci nasara kai tare da gaskiya. To wannan shine abin da yake kanmu, kuma a kansa aka tsaya kamar yadda na faɗa. Za ku ji sauran bayanai sun biyo baya da izinin Ubangiji ta Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na da sai mu takaita haka sai lokaci na gaba. Gobe Laraba ba za mu